Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ra salamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 4 ga watan Satumba na shekarar 2020.
Bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan 'yan ta'adda aka tura jiragen sokan angulu da kuma na yaƙi wanda suka yi ɓarin wuta akan waɗannan 'yan ta'adda kuma suka kashe da dama da ciki.
Yanzu kuma za a ji ƙarin haske kan harin da rundunar sojan Najeriya suka kai wa 'yan ta'adda a Kaduna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sabiya da Kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakaninsu biyo bayan shiga tsakanin da Amurka ta yi, wanda ya hada da Sabiyar amincewa ta maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus, Isra'ila kuma ta amince da Kosovo a matsayin ƙasa a hukumance. Shugaba Donald Trump ne ya sanar da hakan a yau Juma'a bayan ya gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da shugaban Sabiya Alexander Vucic a fadar White House. Bayan haka shugaba Trump ya faɗa a wata sanarwa cewa don mai da hankali akan samar da ayyuka da haɓaka tattalin arziki, ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniya akan haɗin gwiwar tattalin arziki game da batutuwa da yawa. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar ƙasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin riƙon ƙasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma, ciki har da ƙungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuni, lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makamansa. Wani mai magana da yawun kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi su ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta riko. Tawagar kungiyar kasashen ECOWAS mai membobi 15 ta yi watsi da shirin sojojin da suka yi juyin mulki na jagorantar kasar tsawon shekaru 3. Kungiyar kasashen ta buƙaci a gudanar da zabe a kuma komawa gwamnatin farar hula ba tare da bata lokaci ba cikin shekara guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yanke wa Navid Afkari dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Turkman, wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz, biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ta fuskanta. Wata kotun lardi a Shiraz ita ce ta yanke wa Afkari hukuncin kisan, yayin da ta kuma yanke wa kaninsa Vahid Afkari hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 57. Shi kuma ɗayan kanin nasa Habib Afkari aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 27. Dukansu ukun masu aikin gine-gine ne. Hukuncin da aka yanke a watan Yuli, wanda aka fidda rahotonsa a watan Agustan da ya shige, ya janyo suka a Iran da kuma ƙasashen duniya. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu, a cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasancewa kan gaba ta ɓangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186,000 suka mutu, wasu fiye da miliyan 6.1 kuma suka kamu da cutar. Kasar Brazil ce ke bin bayan Amurka da sama da mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar, wasu fiye da 224 kuma suka mutu. Daga nan sai India da ke bin bayan Brazil, ita kuma tana da kusan mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar, wasu mutane su 68,000 kuma suka mutu. An kwantar da Silvio Berlusconi, tsohon Prime Minister Italia, a asibiti saboda COVID-19. Likitoci sun ce Berlusconi dan shekaru 85 da haihuwa ya kamu da cutar pneumonia da ke shafar numfashin bil'adama a matakin farko-farko. A wata sanarwa, jam'iyyarsa ta Forza a Italia ta ce baya cikin mawuyacin hali. Budurwarsa 'yan majalisa Marta Fascina ita ma ta kamu da cutar ta COVID-19.
Be away.
labaran nuna kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Kaduna dake Najeriya, inda headquarters tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan barin wuta da jiragen yakin ƙasar suka yi kwana biyu suna yi akan wasu ƴan bindiga a wasu dazuka biyu na jihar Kaduna. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Headquarters tsaron Najeriya ta ce jiragen yakin ƙasar sun kai farmakin ne a wasu dazuka biyu dake jihar Kaduna, da nufin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya yi min ƙarin bayani.
Wato abin da ya faru shi ne, wato rundunar sojan sama a ƙarƙashin Operation Thunder Strike su ne suka kai wannan farmaki a dazukan Kuduru da kuma Kuyambana na jihar Kaduna. Wato wannan abu ya faru ne a ranar da shekaran jiya da kuma jiya kenan, bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan 'yan ta'adda da kuma shanun da suka sata a wurare daban-daban. Aka tura jiragen wato soka angulu da kuma na yaki wanda suka yi barin wuta akan waɗannan ƴan ta'adda, kuma suka kashe da dama daga cikin su. Kuma kamar yadda muka taba shaida a baya, shine wannan abu ne wanda za a ci gaba da yi a koda yaushe. In za ka kuma iya tunawa, wato shekaran jiya din su ma sojojin Operation Thunder Strike wato na ƙasa sun kashe guda hudu daga cikin waɗannan ƴan masu garkuwa da mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Wani abu ne wanda za a ci gaba da yi kamar yadda shi da maka, kuma in Allah da za a samu nasara a kai.
A bangaren ta jihar Kaduna na kara tabbatar wa jama'ar jihar cewa na haɗin gwiwa da sojojin domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Kamar yadda kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar ta Kaduna Samuel Arwan ke shaida min.
Wani abin ya faranta mana rai, an dade ana wannan aikin, kuma ana nan ana ta wannan aikin. Mu dai abin da muke so cira da muke ga jama'a shine a cigaba da taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai. Har wa yau kuma wannan kalubalen da muke fuskanta na tsaro ba abu ne wanda yake da nasaba da addini ko kabila ko siyasa kamar inda wasu suke ta kokarin nuna ba. A'a, wannan matsala ce wadda kuma ya zama wajibi al'umma baki daya a tashi ka'in da na'in domin a fuskanci wannan kalubalen. Muna godiya domin wannan abin ya faranta mana rai, kuma wannan aikin da aka yi ba wai kifaɗe kwalaɗe kawai aka yi ba, ana nan ana zafafa wannan aikin ta sojan ƙasa da 'yan sanda da kuma su sojan sama da kuma 'yan sandan ciki.
Yanzu misali kamar ku a gwamnatance kuna da ƙwarin gwiwar cewar wannan fafatawa da sojoji suke a jihar ku kwalliya ka ebe kuɗin sabulu?
Ƙwarin muna da ƙwarin gwiwa da cewa insha Allah za mu kai labu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ruwan wuta da dakarun sama da kuma na ƙasa ke wa 'yan ta'addan a dazuka daban-daban da ke cikin jihar ta Kaduna. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina daga Kaduna, Nigeria, kuma sai mu leƙa Amurka, inda na tattauna da wata matashi a 'yan jamhuriyar Niger, Dr. Faji Maina, da ta karanci fannin kimiyyar sammai wadda ta soma aiki a cibiyar nazarin sararin sama ta Amurka, wato NASA, a farkon wannan watan nan na Satumba. Wannan shine karon farko da wani ɗan Niger ke shiga sahun ƙwararrun jami'an na NASA. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Na ji daɗi sosai da shugaban ƙasa Muhammad Bisu ya kira na, don saboda ya yi murna sosai saboda iyar Niger ce yau aka ce tana cikin babban kamfani na kimiyya a nan na Amurka. An san sosai da iyan yaran Niger, musamman ma mata na Niger ba su karatu mai sauhun ko ba su kaiwa irin wanga matsayi. Kenan da shugaban ƙasa ya kira don saboda ya gwada ma kuma matan Niger da suna iya tafiya gaba, suna iya yin karatu masu tsawo, suna iya yin shawa kimiyya. Wannan kira na shugaban ƙasa ya sa ni ma ya bani ƙoƙarin da ƙarfin, kuma ya kamata in bi. In taimaka ma ƙasata, in taimaka ma matan ƙasata sa su ci gaba, su ma su samu su yi karatu mai tsawo, don saboda da kimiyya ce ya kamata mu ta da ƙasarmu Niger.
To a yanzu haka wacce gwagwarmaya kike yi ga ai uwanki mata zancewa wanda su ma suna so su dauki wannan sahu irin naki domin taimaka ma mata matasa a jamhuriyar Nijar kuma zancewa Afirka baki daya?
ina so in ci mamata musamman mamata ne shan su doki su ce makansu ba su iya yin karatun kimiyya ko masu tsawon karatu su mai da hankali wajen karatunsu su ma suna iya zama manyan mutane kamar maza kuma muna buƙatar su don saboda ɗaya saman kan biyu mutanen Nijar mace ce kenan ya kamata kowa ma da mata da maza duka su tashi su yi aiki don saboda mu ci gaba ƙasarmu. Akwai aiki ayyuka da nake yi tare da mutane da suke Amurka kuma da suke Nijar don saboda mu taimaka ma Nijar musamman ma wajen karatun da nake yi na ruwa don saboda karatuna na ruwa ne nake yi ne samun gane ruwa kuma a gane kakarunmu da su kasance a gaba. Idan muna aiki tare da duka 'yan Nijar da 'yan Nijar kuma da 'yan nan ga Amurka.
Yanzu wane kira gare ki zuwa ga matasan Nijar?
Matashin Nijar ina son kwatanta musu da muna buƙatar Nijar da cigaban Nijar yana muna buƙatar kimiyya a Nijar muna buƙatar samu kowa ma ya tashi ya zarfa karatu don daga ma abin da suke Nijar kenan da duk zuwa ta matashin Nijar su mai su ke yi wajen karatunsu su ba da ƙoƙari kuma su ce ma kansu su ma suna iya zama manyan mutane su ma suna iya ana iya sanin su a duka duniya da suka zo daga Nijar kenan a mai da hankali wajen karatu da masu matasa.
Sai ana cikin shirye-shiryen harkar zaɓe kuma mata an ce za a ba su kashi 25. Wane kira gare ki ga shugabanninmu a san cewa wannan kota da za a ce an ba maza an amince da shi?
Ya kamata mu samu mata din saboda mata da yau ba yau ba mata an maida su daga baya mata gusu da magana gusu sa su magana kuma abin da ya sa mata gusu ci gaba su karatu gusu ci gaba su shirye cikin zaɓe da kuma da kwamishin don saboda mace yanzu ko tana so ta yi ba ta ga wata mace wata take wajen kenan shi ma kanta shi ya sa ta ce ba ta iya ba. Ni ya kamata mu samu kota don saboda mu samu matan da zasu ci gaba ma sauran mata na baya musamman ma yara ko akwai matan da suka kai da ya kamata a su wanshi su ma su samu su gwada abin da suke iyawa sai su sa yaran baya suka tashi sai su ce su ma suna su zama irin wasu mata.
To kun ji Dr. Faji Zuna Hassan Mamudu Maina kenan a hiranmu da ita game da ƙoƙarin da take yi domin raya tutar matasa mata 'yan Afirka a duniya. Yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman.
Wannan ƙaruwan da kuke ji da yi a birnin Marwa ne bada gwamnatin jihar Arewa mai nisa aka samu ambaliyar ruwan sama sanadiyar ruwan da aka yi kamar da bakin ƙwarya wanda ta rusa wata babban gada gida biyu wanda ta haɗa birnin Marwa zuwa garin Kusiri har ma tsallakawa ƙasar jamhuriyar Chadi sannan kuma tana shigar da makudan kuɗaɗe ga ƙasar kamar da ƙasar ta Chadi. Wannan ne yasa na hira da wani babban ɗan kasuwa malami ya wanda yake gudanar da harkokinsa tsakanin kasashen guda biyu.
To a halin yanzu Mama Algarba wato abunda yake faruwa wato a jihar Marwa anan arewaci arewa mai nisa kasar Kamaru kasan tun kwana biyu uku da ya wuce wato an yi wani babbar ruwa wato ruwan da ya janyo sanadiyan asaran wato gonaki da kuma gidaje da kuma dabbobi da dama. To wannan shine ya kawo sanadiyan karyewar gadar da ta tashi wato daga Marwa zuwa Mura kenan kuma wannan hanyar ita ce har zuwa Kusiri wato daga Marwa zuwa Kusiri kilomita 260 ne kuma tsawon wannan kilomita 260 din nan babu kwalta ko ta kilomita 3 babu ita babu kwalta wato cikin daji ne za ku rinka bi motoci na kafewa manyan motoci suna faduwa kuma gaskiya har yanzu gwamnati ba abun da ta yi a kai babu abun da ta yi a kai sai dan aikin da take gudanarwa tsakanin Marwa zuwa Mura wanda shi ma shekara biyu har yanzu bai taka karaya karya ba. Bayan haka wannan gadar kamin wannan ya kada wannan gadar wato Mama Algarba idan kuka hau idan ka zo ka hau kan wannan gadar da mota za ka ji gadar nan tana rawa saboda tsaban tsufan da ta yi tun zamanin tura mulkin mallaka tun zamanin mulkin Awijo samu lokacin da aka samu yankin kai to wannan zamanin aka yi wannan gadar in kuka hau kan gadar nan za ka ji gadar tana rawa. Bayan haka wannan gadar wato tana da ramuka da yawa in ka hau kan wannan gadar ko da mashin ne sai dai ka yi ta kauce ma ramuka haka kuma ko da mota mutane kai ta kauce ma ramuka. Haka wannan gadar take tafi take tsawon shekara da shekaru, kuma gwamnati ta sani, gwamna ya sani, duk wani babba da yake wato a Marwa ya sani, ba wanda bai san abin da yake faruwa a ainihin wannan gadar ba, ainihin abin da yake faruwa wato ba ma gada kade ba. Mama Algarba, kasar Marwa gaba daya, jihar Marwa gaba daya bata da hanya, bata da hanya cikin Marwa, birnin Marwa in banda kura da birji da yashi babu abin da yake a cikin Marwa. Kulta gata kulta mai kyau babu ita a cikin Marwa. Gadoji gaba daya sun lalace, kuma gwamnati ta sani, gwamnoni sun sani, shugabanni, yan majalisu, waɗanda suke jagorori a jihar Marwa duka sun sani. Ka gane ba, duka sun sani tun daga Marwa abin da ka tafi har Kusiri babu hanyar ruwa ko ina a lalace. Ta ya za a ce gada ba za ta fade ba? Ta ya za a ce mutane ba za su yi asara ba? Ka gani ba, gada ta ya za a ce gada tana da ramuka, tana da ramuka akan gada. Idan aka yi ruwa zaka ga ruwa ya zauna, saboda gadan tana da rami, aka yi ruwa dole ruwa ya zauna. To kaga dole kuma ruwa yayi kasa, kaga dole gada ta cigaba da rubewa. Ta ya za a yi ko gada karafuna a kakkare, karafunan da aka suka kakkare gada gefe da gefe ga gansu a kakkare, kuma haka mutane suke bi. To kaga gaskiya karyewa wannan gada ya janyo ma gwamnati asara kwarai da gaske da sauran al'umman Marwa da Kusiri. Duba ga cewar wannan hanya ce doguwar hanya ce mai saka kuɗi masu ɗimbin yawa. Motoci idan suka tashi daga Duwala, daga birnin Duwala zuwa Kusiri har zuwa Jemena, wannan hanya ce. Haka zalika idan suka taso daga Mobi, Garwa, wanda kayan Chadi, to in ba su shiga ta ainihin ta yaguwa ba, in ba su shiga ta yaguwa ba, to gaskiya ta tuburo ba, to gaskiya ta yaguwa, in ba su shiga ta yaguwa ba, to gaskiya za su bi hanya Kusiri. To gaskiya kaga karyewa wannan gada ya kawo sanadiyar yanke al'umma cewar nan mura ko mutane hanyar Kusiri ba za su shiga Marwa ba, nan ma ba za su fita ba. To gaskiya muna ba gwamnati shawara, ya kamata ta mai da hankali, ta yi kokari ta gyara, kuma duka wanda suka lalace suka rube ma gwamnati ta yi kokari ta gyara su yanda ya kamata.
Haka zalika tsugune ba ta kare ba a birnin Bamindan kasar Kamaru. Wannan harbaraban da kuke ji dai na karin bindigogi yayin da masu tada kayar bayani da kuma dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suke bude wuta a tsakanin su da tsakar rana a birnin na Baminda, anda suka kashe dakarun tsaro na kasar Kamaru guda daya, kuma suka tarwasa al'umma wadanda suke hada-hadan su. Ga kadan daga cikin abinda al'umman suka labarta mini.
Abin da yake cikin birnin Baminda nan, mu ma abin ya daure mana kai. Don me wasu sun cewa minista ya zo, wasu da amma a tun asalin zaka san da akwai kiyaye yanzu tsakanin babban shi da mutumin English. To zaka iya ganin ma da an harbi dan sanda daya. To sojoji suka zo, su ƴan kasuwan da ba su a ciki ga irin wahalar kashin da aka ba su, an kama su ana ta dukan su, ana ta bata musu kaya da shauran su. To wannan ci gaba ne da wannan kiyayen.
To me kake ganin zai iya kawo zaman lafiya yanzu a wannan kasa na North Asashin Northwest da Southwest nan gaba ɗayan ta?
To zaman lafiya she an zauna a table an yi magana. Don me da akwai abin da ya baci tun nan mutum ba English yana cewa an cuce shi ba a ma zuwa ma a zauna ma bari a ji irin cutan da aka yi mishi sunna nema. Da sun hadu akan sun zama kasa daya, ana kiran wannan kasa Federal Republic of Cameroon. To wannan aka zo suka yi abin nan, aka san an sanje shi aka je United din ma ba a tsaya ba, gashi yau wai ana yau an koma Republic of Cameroon. Republic of Cameroon nan din kan da wancan Southern Cameroon da ya hadu da wannan a cikin federal din kan ya bata kenan. To suna neman su dawo su farfadar da shi. A gani na kenan.
To yanzu a ganin ka babu yanda za a yi a ce an samu zaman lafiya sai dai an zauna wannan table an yi magana. Shin kana ganin gwamnatin Kamaru za ta yadda ta je ta zauna a yi wannan magana inda ita?
Dole ne a zauna indai in tana son zaman lafiya, don wa'annan kan ba za su iya daina abin da suke nan illa sun samu wannan. Suna nan dai kamar mutane suka bata. To suna neman su farfada su raya kansu.
To
hanyar mafita game da abin da wannan abin zai su wa'annan mutane masu gwamnatinsu na Amazonia sun yi maganan cewa su dai fa abin da ya kamata a yi maganan Swiss shine suke ganin aje a zauna da gwamnatin Kamaru aje a tattauna a Swiss kuma da taimakon America da United Nations wato Majalisar Dinkin Duniya da wa'annan mutanen su suke kokari za a je a zauna a can in ba wannan zaman za a yi a tattauna ba to su za su nuna wa mutane cewa babu wata hanyar da zai kawo zaman lafiya in ba wannan hanyar da za a je a zauna a tattauna to kuma gwamnatin Kamaru ba mu san cewa ko za ta iya yadda da wannan tattaunawa in ba ko kuma a'a
na'am abin da ke faruwa shine an waye gari ranar talata wa'annan ƴan kungiyan ƴan ta'adda na aware na Amazonia shine suka kai hari suka kashe dan sanda waya daya a can sashi city ke mai zuwa Sumomankon to wannan abin ya faru da kashe wannan abin shine abin ya bata wa ƴan sanda rai su kuma ƴan ta'adda nan daga sun zo sun yi harbi su suka ci nasara shi su gudu su koma abin su dadi shine aka shafe 2 hours tun daga karfe 1 har zuwa karfe 5 ya zama na cewa sojojin na harbe suke yi karen bindiga iri kawai muke ji yake tashi haka zalika mutane na nan wa'anda suka makale a cikin kasuwa da saboda ire-iren su su ma dai hakan nan kowa a kwakwance ya kasance yanzu mu muna zaune a cikin anguwan musulmi anguwa Hausawa ke zaman nan ne anguwan da kawai mutane suke ganin cewa za su samu makara domin anan ne ba a harbi ba a komai tunda dama musulmai su sun nuna ba ruwansu da tashin hankali yanzu annan suka yi ta shigowa ta nan suna neman hanyar da ire-iren su za su tafi wa'ansu ma annan anguwa suka samu suka roƙi gidan wasu musulmai aka ba su waje suka kwana domin anguwan da suke ba za su iya tafiya ba dalilin da yasa ƴan sandu duka suna hanya kuma duk abin da suka gani mai kafa biyu zai yawo ko kuma mota she su harbi suke yi su kona kuma mai babu to abin ya ba mutane tsoro da yawa sosai yanda ake to jiya haka zalika ranar Laraba an tashi gari ya waye ana kokarin a samu a tafi kasuwa bayan an isa kasuwa an fara kasuwanci yanda aka saba ƴan sandan kuma suka zo suka fara harbe hakan ya saka mutane suka kuma guda suka dawo gida gashi yau haka zalika safiyan yau Alhamis an kuma tashi an tafi kasuwa an bude kasuwanni za a ci gaba da kasuwanci sun zo na ba gaira ba dalili sun fara harbi kuma wannan harbe a fakaice dai suna kokari ne su hana wani al'amarin da zai iya gudana a cikin wannan gari domin ba za su iya fitowa tsarara a ce kada gari ya bude ba kada a yi aiki kada a zo kasuwa amma saboda tsoron da ke cikin zukatan mutane daga an ji harbi kowa zai kama hanya ya gudu a yanzu haka magana da nake yi mutane akan gudu suke yi sun rasa ta ina za su yi masu sama na ƙasa masu ƙasa na ƙasa duka
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
sai jamhuriyar Kamaru hukumar kwallon kafa ta kasar suna neman anda za su yi da musu sama gudanar da gasar La Liga na kasar tun shekarar da ta gabata ne dai aka dakatar da gasar domin wasu matsaloli da suka kunno kai sai kuma a wannan shekarar cutar coronavirus ita kuma ta zo ta lalata al'amuran na gasar ko Sulemani ya yi mini ƙarin hasi anda ya ce dole ne dai a fara gudanar da gasar domin lokaci yana ƙurewa
har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na COVID-19 wanda ya kawo abu ya koma baya shi league da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan Kamaru gwamnati ba ta bada ba ta saki waɗansu abubuwa ba don a samu a so mu buga wannan wasan. Amma game da shi ministan kula da lafiya da shi shugaban kungiyar kollon kafa na kasan Kamaru Saidu Bumbunjoya sun haɗu sun yi magana da shi kuma Alim Konate wanda yake wanda shine shugaban league na kasan Kamaru sun yi magana nan da lokaci kadan dai in Allah ya yarda za fara buga league na kasan Kamaru kasan kuma shekaran can ba gama ba aka tsayar wanda suka fito na farko shine PW da Bamenda da Koton na Garwa da kuma Kolom na Samelma su ne za su walkice Kamaru a shigugulan wasan kwallon kafa na zakaru da kuma na kaf wanda za buga zuwa nan November kaman PW da Bamenda ne za ta wakilci Kamaru gasan club na Africa bayan kuma Koton za ta buga wasan kaf to bayan wannan kuma abin da zan ce game da kungiyar kwallon kasan Kamaru FECAFOOT suna kokari hannu da kafa don su ga komai ya dawo kaman da ake so shi sa duk wani leak da suka yake gaban su suka sa a gaban su suna kokari su ga an kammala kaman shi leak na Kamarun da leak na mata da leak na yara duk suna kokari su ga komai ya tafi da kyau ka san an samu gudunmawan FIFA da CAF na kuɗi to wannan kuɗin ma an samu sun yi kokari sun ba wa club sun tallafa wa club saboda ya zamana rashin da suka samu da kuɗin shiga da basu da shi su samu su wani abubuwa a duk club nasu shence FECAFOOT na kokari su ga komai ya tafi da kyau don a samu jinkiri ka san Kamaru ne za ta walkilci wasan Africa na nation bayan nation a 2021 da kuma na kan shi na manyan a 2022 shi sa suke so su ga komai ya tafi kaman da ake so ka a samu jinkiri
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka so a shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Sabia da Kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakanin su biyo bayan shiga tsakanin da Amurka ta yi wanda ya hada da Sabiyar amincewa ta bai da ofishin jakadancin ta birnin Kudus Isra'ila kuma ta amince da Kosovo a matsayin ƙasa a hukumance Shugaba Donald Trump ne ya sanar da haka a yau Juma'a bayan ya gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da shugaban Sabia Alexander Vučić a fadar White House Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma kungiyoyin al'umma ciki har da kungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuni lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makamansa Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yanke wa Naved Afkar dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Turkman wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da tayin gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da kuma injin namu na yanzu ni ne naku Abdulaziz Adili Tiro ke ce muku fatan alheri.